Radio Zimbabwe.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 25 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam, ba mu kanin labarai.
A sanin jar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugaban Muhammadu Tanjaye Rasu yana da shekara 82. A yau Laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Kasar Azerbaijan ta fada a yau Laraba cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashi ana ba ta kashi akan yankin Nagorno-Karabakh.
To madalla, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, yau aka fara zaman makokin kwana uku a jamhuriyar Niger don juyayin rasuwar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu wanda ya rasu a yammacin jiya Talata yana da shekaru 82 a duniya. Ga abin da wani dan majalisar dokokin kasar ya ce game da marigayi Tanja.
Alheri da shuka a kasar Niger ba a mance shi har abada. Lalle Niger ta yi rishi, talakawan Niger sun yi rishi domin Tanja ana son sa ba don wani abu ba, don ya ma talakawa aiki.
Muna dauke da karin bayani. Za kuma mu kawo maku rahoto daga Najeriya akan bude wata cibiya ta samar da kafafun roba a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasar Niger da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugaban Muhammadu Tanjaye Rasu yana da shekara 82. A jiya Talata, gwamnatin Niger ta faɗi cewa Tanjaye Rasu ne a yamai babban birnin kasar, amma takamaimai bata bayyana dalilin mutuwarsa ba. An zaɓi Tanja a matsayin shugaban ƙasa har su biyu a Niger daga 1999 zuwa 2010 kafin aka yi mashi juyin mulki saboda yayi yunkurin ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul don ya samu damar ci gaba da mulki. Hamɓarar da gwamnatin Tanja ne ya ba Isu Muhammadu damar zama shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2011 da aka yi. Mutuwar Tanja dai na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin zaɓen shugaban ƙasar Niger. A yau Laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Jawabin nasa na zuwa ne kwana ɗaya kafin ranar bikin godiya na ƙasar da ake kira Thanksgiving, lokacin da miliyoyin Amurkawa ke tattaruwa da iyalansu. Mutane da yawa na tafiye-tafiye don su samu damar kasancewa da iyalan nasu. Amma a wannan shekarar, saboda yadda cutar COVID-19 ke ƙara yaduwa a ƙasar, gwamnatin tarayya ta roƙi jama'a su zauna a gidajensu. Ofishin shirin rantsar da Biden ya ce zababban shugaban zai tattauna ne akan irin sadaukar da kan da Amurkawa suke yi a wannan lokacin na hutu. A jiya Talata, Biden ya ayyana cewa a shirye Amurka take ta jagoranci duniya ba janye kanta daga duniyar ba. Abin da ya sha bamban da taken shugaba Donald Trump mai barin gado cikin shekaru hudu na Amurka ce farko. Wannan na zuwa ne bayan da wata cibiyar gwamnatin kasar ta amince a fara shirye-shiryen rantsar da zababban shugaban hukumace. Yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu, Biden ya ce a shirye kasar take ta tankari matsalolinta ba ta gujewa abokan hulɗarta ba. A yau Laraba, kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashi ana ba ta kashi akan yankin Nagorno-Karabakh. Ma'aikatar tsaron kasar da ke Baku ta faɗa a wata sanarwa cewa tawagar sojojin Azerbaijan sun shiga yankin Kalbaja a yau 25 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar da Armenia da Azerbaijan da kuma Rasha suka rattabawa hannu a farkon wannan watan. Kalbaja da ke a tsakanin yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kansa da yankin Armenia Da farko a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba aka shirya za a danka shi ga Azerbaijan, amma Azerbaijan din ta dage wa'adin saboda dalilan kai agajin jinkai. Armenia ta amince ta maida gundumomi uku dake Karaba, wato Akdam, Kalbajar da Lachin, a zaman bangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da Azerbaijan din ta kai, wanda yayi sanadiyar kwato wasu yankuna da dama da ƴan awaran Armenia suka mamaye a yakin shekarar 1999.
Ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, a jamhuriyar Nijar, yau Laraba 25 ga watan Nuwamba aka fara zaman makokin kwanaki uku, kamar yadda hukumomin ƙasar suka ayyana da nufin nuna juyayin rasuwar tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu, wanda ya rasu a yammacin jiya Talata, yana da shekaru 82 a duniya. A gobe Alhamis ne shugaba Isuhu Muhammadu zai jagoranci taron karrama mamacin kafin a kai gawarsa garinsu na asali, wato Maine Sarowa da ke jihar Diffa. Ga abin da dan majalisar dokokin kasa Lamido Muhammad Haruna yace a wata hira da wakilinmu na Yamai Sulemomini Barma.
Tanja dan kasa ne wanda yake son kasansa alheri da shuka a kasar Niger, ba a mance shi har abada. Dan kasa ne wanda ba kansa yake ma kokowa yayi kokowa don al'umma. Tanja an hudda shi daga iko domin yana ma talakawa kokowa. Tanja Muhammadu shine ya kawo petrol a nan kasar Niger. Tanja Muhammadu a cikin kokowarsa na talakawa ya daga farashin uranium, abinda ya kawo masa matsala tsakanin shi da turawa. Sai dai Allah ya gafarta masa. Muna ta'aziyya ga ƴan uwansa, muna ta'aziyya ga ƴan Niger duka. Allah ya sa kwanciya hutawa ne. Allah ya rahamshe shi.
Ya zaka kwatanta wannan rashi idan aka yi la'akari da matsayin Tanja da kuma irin abubuwan da aka bayyana cewa ya yi wa al'umma?
Lalle Niger ta yi rashi, talakawan Niger sun yi rashi. Ko a yau a karkara musamman in ka ce Tanja kowa sai ya yi taɓi, domin Tanja ana son sa ba don wani abu ba, don ya ma talakawa aiki. Wannan rashi da muka yi Allah ne kawai zai maido mana wanda yake ya zauna gurbin Tanja, yanda wanda zai ma talakawa kokowa. Allah ya sa a cikin kokowan nan na siyasa da ake yi da sauransu, Allah ya sa mu samu kamar irisa wanda zai kama ma Niger, ba wanda zai kama ma kansa ba. Lokacin da ya zo iko a cikin baitul malin Niger miliyan 600 ne kawai addakwai, amma da aka masa juyi abunda ya bari a cikin baitul malin Niger miliyar 400, don kowa ya sani bunƙasan ƙasar da Tanja yayi. Talakawa ya sa an sayo kayansu, an ba su daraja, ba wanda bai ji daɗin ikon Tanja ba. Lallai wannan shi ne ɗan ƙasa, ya ma ƙasa kokowa. Allah ya rahamshe shi.
Yaushe ne ake sa ran yin jana'izar sa?
In Allah ya yarda, gobe Alhamis za a kai Tanja can fadar shugaban ƙasa a masa sallah, a bashi biyayya da ya kamata a bashi na sojawa da sauransu, da iyalinsa da masoyinsa, mutane duka za su je can sun mishi bankona. In an kare wannan sai a taimai maine can ne za a yi zanaize, in Allah ya so. Can aka aihe shi, can za a maida shi. Shi ne ya ba da wannan umurni.
An gaishe ka Sulemomini Barma. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya jaddada karfin ikon kasarsa da kuma hakkin da take da shi na kare dokoki da tabbatar da aiwatar da su a yankunan kasar, yayin da ya buƙaci kasashen duniya kada su shiga batun fadin da aka kwashe makonni ana yi a yankin Tigray. Abiy ya ce yayin da gwamnatinsa ta yaba da damuwar da kasashen ke nunawa, kasar za ta iya warware matsalolinta da kanta. Kalaman Abiy na zuwa ne gabanin karewar wa'adin sa'o'i 72 a yau Laraba da ya ba NTPLF na Tigray a kansa ajiye makamansu. Sai dai shugabannin TPLF sun yi watsi da wa'adin. Sojojin Siriya sun ce wasu jiragen saman yaki da ake kyautata zato na Isra'ila ne sun kai farmaki a wasu wurare da ke kudu da babban birnin Damascus a yammacin jiya Talata, harin da ya haddasa barnar kayayyaki kadai a wuraren, a cewar kafar yada labaran kasar. Rahoton wanda ya ambaci wata majiyar soja da ba a bayyana ba ya ce jiragen saman yakin sun kai farmaki ne kafin tsakar daren jiya Talata a kudu da birnin Damascus daga tsaunukan Golan da Isra'ila ta mamaye. Sanarwar ba ta bada ƙarin bayani ba akan abin da aka auna da barnar da harin ya haddasa. A baya kafar yada labaran Siriya ta Sana ta ce makaman kariyar Siriya na sama sun kare wasu makamai masu linzami da aka harba. Daga baya rahotanni daga kafar ta Sana da gidan talabijin din Al-Akbariya na Siriya sun ce jiragen saman Isra'ila sun kai hari a wani ƙauye da ke lardin Quneitra a bakin yankin tsaunukan Golan da kuma a kudu maso yammacin babban birnin Damascus, basu dai bada ƙarin bayani ba. A makon da ya gabata, Isra'ila ta tabbatar da cewa ta kai hari a wasu wurare da ke da alaka da Iran a Siriya a wuraren tsaunin Golan, bayan da ta ga wasu sojoji na musamman suna dasa bama-bamai a bakin hanya a kusa da wuraren ta.
An gaishe ki Maryam Dauda. To, a Najeriya, asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ya samar da wata cibiya da za ta lura da masu allurar shanyewar gaba tare da samar da kafafen roba, kuma ita ce irinta ta farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar kasar. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
Asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ta samar da wata cibiya da zai dinga kula da masu fama da matsalar shanyewar jiki da kuma zai kasance irinsa na farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar Najeriya. Shugaban asibitin Professor Ahmed Ahijo ne dai shaida murya Amurka bayan kaddamar da wasu gine-gine da asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ta yi da mai hada da wata cibiya na kula da masu damuwa da tashin hankula da ake kira trauma center da dai wasu cibiyoyi da zai dinga kula da marasa lafiya musamman ma a wannan yanayi da ake fama da tashin hankula a shi arewa maso gabacin Najeriya da kuma ake samun karuwar marasa lafiya har ma daga makwabtan kasashen Afrika.
Daya daga cikin abubuwan da muka gane shine accident at emergency namu crash room na shiga do biyar ne, means emergency biyar ne a lokaci da zai iya dauka. Zaka samu marasa lafiya da yawa wanda suka samu rauni a lokaci da za a kawo wani lokaci 50 wani lokaci 30 kuma gado biyar a wurin. To shine yasa muka ce to bari mu yi trauma center na gado 150 wanda zai taimaka wa jama'a. In suka samu rauni ko an yanke hannun mutum ko kafan mutum sai ga da sanda ake tafiya. Kuma akwai stroke center, dukkanmu mun san stroke yana zama matsala ne a wajenmu yanzu
wanda yake shanye gefe.
Zai shanye gefe daya. Kuma duka Najeriya ba wani wurin da za a ce an gina shi na treating stroke. Shine muka ce to bari Maiduguri mu fara yi inda ko ina daga kasan banda ma mutanen mu za su zo a ba su magani a warkar da su.
Kuma wannan asibiti naku yana karban ko kuma yana garin marasa lafiya za su kai kamar nawa kowane sati haka?
A marasa lafiyan da muke ga a sati anan ina ga dai yafi 10,000 a sati da ake gani.
Kamar a Najeriya ne kadai ko kuma ko wasu da suke zuwa daga kasashe makwabtan Najeriya?
A muna da patient babban da Maiduguri akwai jihohi kala suna zuwa nan kuma da makwabtan mu suke Cameroon, Niger, Chad su ma suna zuwa. Wani lokaci har Ghana marasa lafiya suna zuwa nan.
Ganin cewa akwai wata cibiya da kungiyar kursu na kasa da kasa ta samar a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri da kuma ke samar da kafafun roba da hannun roba musamman ma ga waɗanda ibtila'i ya shafa ko kuma suka haɗu da hatsarin mota. Idan za a iya tunawa dai a ranar 16 ga watan Janairun 2017 an samu wani harin ƙunar baƙin wake a wata masallaci da ke Jami'ar Maiduguri wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da wani profesa da ake kira Aliyu Mani da kuma jikatan wasu mutane 17 yayin da wani ɗalibi da ake kira Ashigar Bukar ya kasance cikin waɗanda suka samu waɗannan raunuka har ma ya rasa kafansa guda. Yanzu dai ya samu tallafin kafar har ma ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatar da ke samar da waɗannan gaɓoɓi da ke wannan cibiya.
Nagode Allah yanda na sami kaina diddama an yanke min kafa da dan kullum ina godiya Allah shi yasa yanzu haka na samu kaina tare da su ICRC sun taimake ni sosai da sun taimake ni da kafa sun samu kafa gashi nan ina amfani da kafan a wurare da yawa ina makaranta da shi yanzu haka ina 300 level ina department of maths and statistics.
Wani ɗalibi a Jami'ar Maiduguri kenan da ya rasa gabansa sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai musu. Haruna Dauda Biyu, Maryam Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da ya aika mana da wannan rahoto.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira.
Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku dadi gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu. To a yau zamu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Agwabar da ake yi wa yara ta yawa. Wallahi akwai matan da ka san mun suna ji a taka baba na. Ka kace ai dan bace ban wallahi landu. Kamar na koro bayani na gobe wanda da kin banni na je inda bani kowane bangare yana da nani. Rawar da yake takawa. Ba bangaren mu ta kawai ba, dukkan ta society akwai role din da ya kamata ta yi. Kawai na so ne in ba a yi ta daya. Mun mutane kake yi wa magana sai a cikin farko sun faka ta sai miki duk ban cikin ki da kika akan layi kike ba ni doja illa kace kare zan yi da fata dawa kin ga in kin dauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana ki ta fubaci ina magana akan ilwa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba ho to tunda a wannan sai magana ta ki ta zo sai ne kokarin imani wata kasar in ta yi tashiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka dan wani ne karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga umma ta ga practically a gidan ka ana yi ba in ba a tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka yi to ballan dana kyautari ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana fiyon gada kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki walwal da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda suka je ke ma wannan abin za ki kike da kudin ki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da lutu ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fi yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma fadakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an da za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi a cikin zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kota a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban fiki nutsuwarsu ma da ban ta daga su ba haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa da ban take da ɗan da ba shi da uwa uwa a gidan babansa. Dan ya ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu kauna, babu aminci, sannan bai san kyautanni ba. Ba zan taɓa manta ba wata ramin je wani taro na marayu da wa'azi. Sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babbasa alawa. Da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su. Wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin in fara bayani. Ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa? Sai na kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa. Do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta? A matsayinki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yara. Duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba. Amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tausasa wa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka sani
kin ga ba rinna wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira ta fata gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko ni mutum hakka da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata banya da dai kawai na kuro da niya wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nace akan ni to mata da yawa irin dai abubuwa ne ba su yayin danta ita ta ce da kike ne abin labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ce ko fadawa cikin kushin Allah da kuma in ce ba kai na cikin abin da zan jawo kai na wata rayuwa da ban san irin ta ba na ke mene ne kake mijin shi ya haiba zuma abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na fada wata gaba ne da ma mu kalle kan lokaci ya hada mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da gunkin wato suke taimakawa mata wajen zuciyarsu ta kekashe wajen zuciyarsu ta sa imanin su ya kasu tun da dama Allah ya tuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko wani tun da Allah ya halitta na miji ba da shi ya halitta na kuma shi ya tuta shi a ingantaccen abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga ta fiye haihuwar mata ta fiye idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi da mana cewa ya ɗauki kan duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe a farkon da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mutum na so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan jinsinsa take haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴana kuwa sai zan tunanin anya wannan kuɓutu ne to kin ga anan banda maza da suke kauye misali ne da bin wadata duk da Allah ke su shi ya ce da gurgurin arzikin sa amma ba ki da duka dangan ya ki wanda wannan zai sa mace dole ta samu kan tun da babuna wai bawa mace kuzari kai haka bane amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dannan sai in duka bakin shaki amma kan gidan nan sai in ji kamar sun halaka a cikin ƴaƴa na ba ƴaƴa ba ne take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tuni kan wa ba ta ke hannun su maza da Allah yake muku tuni arrijalu kan wa mu da adam ne sai Allah yake muku arrijalu da daraja to su ma suna da tuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista alhamdulillah dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai kwa gashi ne miki shara barista Aisha sai ki kora bana ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke da ta fi dafin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya mutu tara ba a cire aure daga babin maniji ba
to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar dada rigimar mace da mijinta ita kadai rigimar mugunta inda ba mu dauki
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai
kara. Yes, criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa ta al'ummu ba a idan ka samu ƙwarewa ba a ita wannan ba a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan wannan ba ya halarci nan kawai ba akwai maganar ƙwarar ilimi a ciki akwai maganar san da ciwon ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumi wannan financial ability din ka na aure ba a kake kwabar wa'annan ko amma idan ka kai treatment ne must you always be talking from the masculinism side
to ala tilas sauraro anan zamu sallama da ku yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azz nake muku fatan alkhairi ma assalam
to gaida Aisha Mu'azz yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
bar mu fara da sakon Abubakar Kawu Girgir wanda ya ce salam VOA Hausa muna yaba wa gwamnatin Najeriya bisa ware kuɗi naira biliyan 75 domin tallafawa masu ƙananan masana'antu da sana'o'in hannu tabbas hakan zai taimaka wajen magance zazzabin da tattalin arzikin ƙasar ke yi fatan mu Allah ya sa abin ya je hannun waɗanda aka yi domin su salam VOA Hausa dan Allah ina so ku bani dama na miƙa ta'aziyata ga al'ummar jamhuriyar Nijar bisa rasuwar tsohon shugaban ƙasa Baba Tanja Allah ya ci kanshi da gafara sako daga babandi mamman bandi da magaram sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce hakika yau ce ranar yaki da cin zarafin mata ta duniya hakika wannan rana ta zo a daidai lokacin da mata ke fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban a duniya to ya kamata dai masu cin zarafin nasu su daina domin ba su kamaci hakan ba a matsayinsu na iyaye masu haihuwa da renon yaya assalamu alaikum VOA Hausa muna jajanta ma sanata Muhammad Ali Indumi akan halin gaganikai da ya samu kansa ciki na kwana a gidan yari bayan da ya gaza gabatar da Abdulrashid Maina tsohon shugaban kula da harkokin fansho a Najeriya a gaban kotu hakika Abdulrashid Maina baka nuna halacci ba amma ka rana kai kuma kai masa dare da fatan wannan zai zama darasi ga sauran yan siyasa da manyan jami'an gwamnati da ke shigewa gaba wajen belin masu laifi a gaban kotu da fatan Allah ya kyauta amin sako daga Usman Shitu Mahuta a ƙarshe sai zakon Yusuf Bazuka mai leda Gololo jihar Bauchi wanda ya ce salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta inganta tsaro a arewa maso yammacin Najeriya ganin yadda 'yan bindiga suke cin karansu ba babbaka da fatan Allah ya raba nagari da mugu amin
kuma dalla an gaishe da Mahmud Lalo yanzu sai labarai a takaice
Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugabanta Muhammadu Tanja ya rasu yana da shekara 82. A jiya Talata, gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a yamai babban birnin kasar amma takamaimai bata bayyana dalilin mutuwarsa ba. A yau Laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Kasar Azerbaijan ta faɗa a yau Laraba cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar samar da zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi akan yankin Nagorno-Karabakh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Julie Leathers Gresham, wadda ta hada shirin, da engineer mu na yau Nice Taku, Binti Esero, nake muku fatan alkhairi, ma'assalam. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na yau da gobe.